الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin sake saduwa a wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Bulughul Marami min Adillatil Ahkam littafi wallafar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke cikin asibitin koyarwa a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 8 ga watan Rabiul Thani hijira 1447 wanda kuma ya dace da 29 ko 30 wanda kuma ya dace da 30 ga watan 9 miladiya shekara 2025 muna karatu a kitabul jihadi wato littafin jihadi a karkashin wannan littafi mun karanta hadisin hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma da yake ja a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu fil jihadi fa qala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid muttafaqun alaihi wa li ahmada wa abi dawud min hadith abi sa'id nahwahu wa zada irji' fasta'dhinhuma fa in adina laka wa illa fabirrahuma mun karanta hadithin Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu da yace wani mutum yaje wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yasta'dhinu fil jihadi yana neman izini na tafiya jihadi wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahayyun walidaka shin iyayenka suna raye mahaifinka da mahaifiyarka suna raye qala na'am yace eh suna raye qala sai yace fa fihi ma fajahid to kaje kai jihadi a cikin haƙƙin su muttafaqun alaihi wancan sati mun yi bayani dangane da wannan hadisi abinda ya rage mana riwayar da ke gaba cikin musnad na Imam Ahmad da malan yace wali Ahmad wa Abi Dawud min hadithi abi sa'id nahwahu ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sunan na Abu Dawud min hadithi abi sa'id hadithin Abu Sa'id nahwahu irinsa wato irin wannan hadithi wa zada amma shi an samu ƙari irji huma fasta'dhin huma ka nemi izinin su fa in adina laka idan iyayen naka biyu sun maka izini ka zo mu tafi wa illa fabirrahuma idan ba su maka izini ba ka yi musu biyayya to wannan ƙari da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad cewa ka je ka nemi izininsu idan sun maka izini ka zo ka tafi idan ba su maka izini ba ka tsaya ka yi musu ya kamata kari ne akan abin da muka karanta wancan satin. Abin da muka karanta wancan satin cikin hadisin Abdullahi dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi da shi fa fihi ma fajahid. Kaje ka kai jihadin ka a cikin haƙƙin. Wannan riwaya ta nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wata dama. Domin hadisin Abdullahi dan Umar da yake fa fihi ma fajahid kamar an yanke masa hukunci. Ka tafi ka je kai jihadin ka a haƙƙin su. Amma hadisin Abu Sa'id cikin sunan Abi Dawud shi kuma sai yake nuna cewa wato an sake bashi wata mafita. Har yanzu dai haƙƙin iyayensa shi a haƙƙinsa, haƙƙin iyayensa yana gaba da tafiyarsa yaƙi. To amma akwai sauran hanzari, ya je ya nemi izininsu. Idan a hakan sun sarayar, sun yadda, sun ba shi izini, to zai tafi yaƙin, ko da kuwa suna da buƙatar tasa. Wannan kuma zai sa ka fahimci dukkan ma abokin haƙƙi, idan ya sarayar da haƙƙinsa, to ya yi. Duk ma abokin haƙƙi, idan ya sarayar da haƙƙinsa, ko da haƙƙin nasa bai samu ba, kuma ko da yana buƙatar haƙƙin, amma ya haƙura da shi ya yafe. To shikenan haƙƙinsa ya faɗi. Su iyayen a ce suna da buƙatarsa, suna da buƙatar ɗawainiyarsa, amma da ya je nemi izininsu zai je yaƙi, sai suka ce je ka ma san yadda za mu yi. To yanzu haƙƙinsu a kansa na kula ya faɗi tunda sun ba da izini. Yanzu ko sun buƙace shi a baya nan, hakan ba zai cutar da shi ba. Domin da izininsu ya tafi, haƙƙinsu ne kuma sun ba shi, sun sarayar masa. To haka auratayya tsakanin mata da miji, haƙƙi take da shi, amma sai ta haƙura da shi, ta yafe. Take ta yafe haƙƙinta na kwanciya, ko ta yafe haƙƙinta na abinci, ko ta yafe haƙƙinta na gidan zama, ko ta yafe haƙƙinta na tufafi. To tunda ita ce mai haƙƙin, kuma ko da tana buƙata, a ce tana buƙatar kwanan, amma ta yafe shi don a zauna lafiya. Ba abincin take samu yadda ya kamata ba, amma ta yafe don a zauna lafiya. To ko da tana da buƙata, idan ta riga ta yafe, tana mai hankali, kuma bisa zaɓinta ba a tilasta ta akai ba, kuma tana wayayya ba doluwa ba, to za a karɓa, haƙƙinta ya faɗi. Duk ma abokin haƙƙi haka, ko gado kake da shi na jatumarku ko na mahaifinku, kace ka yafe, shikenan haƙƙinka ne. Kace ka yafe, shikenan haƙƙinka ya faɗi da yafewarka. Sai mu cire ka a cikin masu gado, to da ka yafe. To duk ma abokin haƙƙi idan ya yafe haƙƙinsa cikin hankali da ƙoshin lafiya, bisa zaɓi ba tilas ba, sannan kuma bisa wayo da wayewa ba a cikin wauta ba, to za a karɓa, kuma haƙƙinsa ya faɗi. Kisa da yake ka je ka nemi izininsu. Idan sun maka izini shikenan, yanzu ba za mu la'akari da cewa suna buƙatar ka ko ba sa buƙatar ka ba, dama su ce suka bayar ta. Wa illa, amma idan ba su maka izini ba, fa birrahuma, to ka kyautata musu, ka tsaya ka kyautata musu, ka inganta rayuwarsu. A nan jihadin ka yake. To wannan shi ne ƙari da aka samu a cikin wannan hadisi. حديث نجبا دج جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثه واسناده صحيح ورجح البخاري ارساله. وانا حديثي عن ساموش دج جرير بن عبد الله رضي الله عنه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana bari'un min kulli muslimin, ni na barranta, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, na barranta daga duk wani musulmi yuqimu bainal mushrikina, da yake rayuwa a tsakankanin mushrikai, ba ni ba shi. Duk wani musulmi da ya zauna tsakanin mushrikai yake rayuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana bari'un minhu, ba ni ba shi. Rawahu thalathatu wa isnaduhu sahihun wa rajjaha al-Bukhari irsalahu. Wannan hadisi ne ingantacce, amma yana da asali. Shi Jarir ibn Abdullah ya ba da labarin abin da ya faru. Asalin sa cikin Sunan Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'ata sariyatan, wata rana ne ya aiki bataliya ta yaƙi. Ana cewa bataliyar yaƙi wacce annabi sallallahu alaihi wasallam bai fita cikinta ba, ana ce mata sariya. In ya fita ana ce mata jaishu, amma in bai fita ba ana ce mata sariya. Adadinta ya kai kimanin mutum 300 zuwa 400. Annabi alaihi salatu wassalam yakan tura irin wannan runduna ko bataliya ta je ta yi yaƙi, wani ɗan safan yaƙi idan ya kama. To ya tura irin wannan bataliya ila Khaz'am, zuwa wata ƙabila, ƙabilar Khaz'am. Fa'tasama nasun bisujudi, yayin da wannan bataliya ta isa cikin wannan ƙabila ta je wannan gari, sai wasu daga cikin mutanen garin sai suka yi ƙoƙarin kare kansu ta hanyar yin sujjada. Da suka ga bataliyar yaƙi ta musulunci sai suka faɗi suna yin sujjada, suna masu nuna musu alamar cewa su musulmai ne, don su kare jininsu da lafiyarsu daga wannan bataliya, su fahimci cewa su ‘yan uwansu. Fa asra'a fihimul qatlu, amma sai dai a ƙaddara ta riga fata, hakan bai yi magani ba, take yaƙi ya rincaɓe, wato take kisa ya yi hanzari a cikinsu, aka kakkashe su. Fa balaga dalika annabiyya sallallahu alaihi wasallama, sai labari ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara lahum bi nisfi al-aqli, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni yace a ba su diya, a biya diyar su amma rabi. Al-aql diya, mun karanta anan al-aql, ana nufin diya, ba rabin hankali ba, rabin ni, rabin diya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni da abiya kowanne rabin diya. Wa qala, sai kuma yace ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina zahranil mushrikina, na barranta daga duk wani musulmi da ya zauna yake rayuwa a tsakankanin mushrikai. Qalu ya rasulallahi wa lima, sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah, don me, me yayi zafi? Qala, sai yace la tara anarahuma, yace ba za ka iya tantance wutarsu ba. Idan musulmi suka zauna a cikin mushrikai, kusaci yayi kusaci, baka iya bambance haskensu, baka iya bambance fitilarsu, baka iya bambance murhu, baka iya bambance hayaki. An cakudu alhalin musulunci da kafirci suna da bambanci. So duk yanda musulunci ya kafu yana da alamominsa. Idan aka ce baka iya bambance musulmi da kafiri, baka iya bambance gidajen musulmai, rukunin gidajen musulmai da rukunin gidajen kafirai, baka bambanta su a kasuwa to wannan zama kazanta su ta kai kazanta shine baka iya tantance wutar su ma'ana saboda tsabagen kusaci da zamantakewa in zama yayi dama ba za ka iya rabe su ba wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da la taraa narahuma ma'ana kan wasu bata jika yaya za su zauna waje daya waɗanda kan wasu bata jika to idan an zauna waje daya kuwa kuma aka ci gaba da rayuwa a haka kuma musulmin baya samun damar yin addinin kuma aka zauna lafiya kuma yake ta rayuwa a haka to an cutar da addinin ne shi yasa shi kuma musulunci baya tolerating wannan kaskancin don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya barranta daga dukkan musulmi da yake rayuwa tsakankanin mushrikai wannan hadisi mallan ya kawo shi a babin jihadi domin ya karantar da mu wato wajibcin yunkuri ga duk wani musulmi don ya tsira da addininsa duk wani musulmi wajibi ne a kansa ya yunkura don ya tsira da addininsa don addini ya tsira ya ɗaukaka ne aka shar'anta yaƙi da jihadi in ta kama a zubda jini har a mutu domin musulunci ya yunkura ne ba a murƙushe shi ba a turmushe musulunci musulunci kuma baya ɗaukan ƙasƙanci ya'lu wa la yu'la alayhi shi sama yake ba a ɗaukakuwa a kansa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شين ود يأيكو من زنسا دا شريع دا الدين قسكيا دومن يتوكك الدين أكن دوان الدين القورن الله شين مسلنشي يدما يافو كوان الدين ففكا مسلنشي يدما يافو كوان الدين جوا sha'air na musulunci dokokin musulunci zama sun fi dokokin kowane addini bayyana idan musulmai sun kasa haka kuma suna da damar su yi hakan din to ba su da uzuri a wajen Allah shi yasa duk wanda zai je shi ya zauna a cikin mushrikai ya narke a garin kafirai ko a ƙasar kafirai ya narke ya zama nan ne gurin zamansa ba wani aiki ya kai shi ya fito ba ba wani uzuri ya kai shi ya fito ba wani aika ya je ya dawo ba ya je ya zauna zaman dindindin a wajen ko kuma ya samu kansa a wajen kuma zama na dindindin kuma yadda ya zauna a haka to ranar alkiyama ba shi da uzuri a wajen Allah sai dai idan yana da wasu uzurori wanda su ne sharuɗa na wajibcin ƙaura kafin ƙaura ta zama wajibi a kanka a samu waɗannan sharuɗan sun cika idan waɗannan sharuɗa ba su cika ba to kana da hanzari dangane da hijira ƙaura barin garin kafirci a koma garin musulunci shine hijira sharaɗi na farko rashin iko da samun damar tsayar da addini da dokokin addini rashin samun iko da samun dama na tsayar da addini da dokokin addini duk wanda ya samu kansa a gurin da ba hali ya tsayar da addini ba hali ya tsayar da dokokin addini to wannan lallai sharaɗi na wajibcin ƙaura guda ɗaya hau kansa ya fara lissafin yadda za a iya bar wannan wajen ba masallaci ba kiran sallah domin alama guda ɗaya mafi girma daga cikin alamomin musulunci wacce akan yi uzuri idan ta samu alamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yakan gare garin da ba na musulmai ba idan ya safuka yaje kafin asuba ya fake a bakin garin idan asuba tayi bai ji kiran sallah ba alama ce da ke nuna masa cewa wannan garin ba na musulunci bane masallaci da kiran sallah alama ce daga alamomin musulunci manya manya idan yadda masallah ba ta yiwuwa a yadda mutum yake rayuwa ta yadda ba masallacin da ake yin sallah babu wani masallaci da za a kira sallah ya je yayi sallah sai dai inda yayi sallah yayi a zauren sa ko a ɗakin sa ko yayi su yi iyaye su ya su da suka yi imani a yadda suke a fake ba irin wannan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a makka amma Allah bai bar shi ba sosai zai yi sallar da shi da bakatun wanda suka yi imani a wani gida ko a wani zaure ko a wata mahada suna tsoron a gansu ba hali a kulla kiran sallah irin wannan rayuwar ta dardar musulunci ba zai dauke ta ba irin wannan rayuwar ta kaskanci da mutuwar zuciya musulunci ba zai dauke ta ba to shi yasa idan mutum ya samu kansa a cikin kafirai ta yanda ba hali a tsayar da addini da dokokin addini a bayyana su to wannan sharadi daya ya samu daga cikin sharuɗan wajibi a tashi sharadi na biyu rashin ƙarfi da shiri na wato yaƙar waɗannan kafiran da mushrikan kuma wannan ko sharadin zaka same shi yana biye da na farko in dai na farko yana nan ka'im to na biyun nan karkai mamakin dan an rasa shi domin in dai aka ce ƙarfin su da ikon su ya kai ga su hana a tsayar da sallah a garin to kasancewa ba za a iya yakar su ba da garaje ba amma idan ya zama iya shege ne amma musulman da ke cikin su za su iya yakar su suna da ƙarfi da shiri da za su iya muƙawama su yi fito na fito kuma su murƙushe su yi nasara bisa ga sharuɗan yaƙi da muka ambata a baya idan suna da wannan shirin to aiki ya same su nan ma Allah maɗaukakin sarki ba zai ba su uzuri ba sannan na uku kafin hijira ta zama wajibi to ya zama musulmi yana da ikon hijirar yana da iko da damar yin hijirar rashin samun iko da damar hijira uzuri ne ko dai saboda rauni na lafiya marar lafiya ne ba shi da ikon barin garinsu saboda jinya ko rauni na tsufa tsoho ne tukuf ko tsohuwa ce tukuf ba shi da ikon barin garin saboda tsufa ko kuma rauni irin na rashin samun dama ta fita ta yadda kowace kafa ta fita a rufe take ba ta yadda zai fita ko na hakika ko na ma'ana na hakika a ce ko ina a rufe ne an kafa dokar fita ba shiga ba fita wannan ba yadda iya na ma'ana kuma irin na siyasa irin na abinan siyasar daula diplomasiya siyasa irin ta diplomasiya kamar a zamanin yanzu hakan nan ka ce kai baka yarda ba kawai kai Saudiya zaka koma da zama ko kai kawai baka yarda ba kai abinan Yaman zaka koma da zama ko Kuwait zaka koma da zama kai yanke shawara kawai ka hada kayanka kai sallama ka kama hanya zai yiwu. Akwai siyasa ta diplomasiya, akwai siyasa ta shige da fice. To wannan ma idan ta hana mutum motsi kuma ba yanda ya iya, to wannan ma uzuri ne. Amma kan ba haka ba, a ce mutum ba zai iya tsayar da addini ba, ba zai iya ɗaukan mataki ba, sannan zai iya fita ya canza guri, amma ya zaɓi ya zauna a haka, Allah ba zai ba shi uzuri ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam. Allah yake lallai waɗanda mala'iku suka zo ɗaukar rayuwarsu suka same su suna masu zaluntan kawunansu, sun same su a cikin kafirci, a cikin ƙasar kafirci dumudum, ga su da musulunci amma musuluncin ba su iya sun yi shi ba, sun yi imani a zuci amma sun kasa aiwatar da musuluncin. Shi kuma musulunci bayan imani sai da aiki, harshen ka sai ya aikatu, gaban ka sai sun aikatu. Ba da za a yi kana rayuwa kana numfashi, ka yi imani da Allah kai musulmi ne amma ba ka aikata musulunci, la a harce wala a gabai ba zai yiwu ba. Daidai da sallah sun kasa yi, mala'ikun su ɗaukar rayukansu, kwanansu ya ƙare, ajalinsu ya yi, sai aka samu da zuciyar musulunci babu aikin musulunci, sun zalunci kawunansu. Mala'iku suka tambaye su, kufa yaya haka, ga zuciyar imani amma babu aikin mumunai, sai suka ce kunna mustad'afina fil ard, mun kasance raunana a bankasa, dole ta kama mu, muna zaune a garin ba hali, mutum yana ji yana gani bai sai ya sallah ba, mutum bai sai ya azumi ba, mutum bai sai ya kaza, mutum bai sai ya kaza ba, haka muke ta zaune har yanzu ajali ya zo, mun kasa fita. Mala'iku ba su karɓi wannan hanzarin nasu da suka ce kunna mustad'afina fil ard, mun kasance masu rauni a bankasa, sai zama wannan uzuri ne da suka faɗa da bakinsu, amma a haƙiƙa wannan uzurin ba karɓaɓɓe ba ne, suna da dama da za su iya fita amma ba su fita ba, shi yasa ka kira su masu zalunta kawunansu, suna da halin da za su fice ba su fice ba. Shi yasa mala'iku suka ce alam takun ardullahi wasi'a, idan har kuna da rauni da ba za ku iya ibada ba, kuna jin tsoro idan kun yi za a kashe ku, za a cutar da ku a dukiyoyinku, idan kuna jin tsoron bayyana addini, ha ba za ku fice ba. Alam takun ardullahi wasi'a, dole sai a garin nan ku rayu, ƙasar Allah ba tana da yalwa ba, ba tana da faɗi ba, fatuhajiru fiha, sai ku hijira. To kun ga ba a ba su uzuri ba, da aka ce fa ulaika ma'awahum jahannam, ƴan wuta ne ko kuma su jahannama, wa sa'at masira. Kwatankwacin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin yace ba ni ba wanda ya zauna tsakanin mushrikai, kwatankwacin haka ne, ba shi da uzuri. Yazo yace ai tsoro yake in yin sallah za a kashe shi, tsoro yake idan an gane cewa shi musulmi ne za a kashe shi, za a kwace masa yaya da matarsa, za a kwace masa dukiyarsa, za a kore shi, za a yi kaza, to ba zai iya sulalewa ya fice ba. Kaga kenan, idan mutum zai iya sulalewa ya fice ya tsira da addininsa, to ba za a karɓi uzurinsa na rauni ba, sai ya fice. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka ya koma Madina. Da haka ko a ƙasarku yanzu ko a Najeriya, ka fahimci garin da kake ba ka samun dama ka yi addinin musulunci yadda ya kamata, saboda ƙarancin riƙo da addini a garin. baka samun dama a garin ku kai musulunci yadda ya kamata, saboda garin mushrikai ne ko garin kafirai ne ko waɗanda suke samun kansu a cikin wani irin society har a Najeriya, gidanku ne amma ga arna ga musulmi. Uban musulmi, uwar arniya, wansa musulmi, shi musulmi kaninsa arni, yassa arniya, kakassa da ta haifi uwarsa arniya, amma yar uwarsa musulma, kakansa da ya haifi ubansa kafiri ne, uban kuma musulmi ne. Cikin bafaninsa akwai musulmai, akwai kafirai, da auratayya da komai an cakuda a gida ɗaya a anguwa ɗaya tare ake rayuwa. To irin wannan kuma sai ya samu kansa a cikin wani halin da musuluncin nasa baya yiwuwa, sun masa tasiri. To a rayuwa irin tamu ta yau, idan mutum ya samu kansa a wannan halin, ba dalilin da zai ce ba zai iya komawa Kano ba, ba dalilin da zai ce ba zai iya komawa Maiduguri ba, ba dalilin da zai ce ba zai iya komawa Zaria ba, ko Bauchi, ko Dutse, ko Kaduna, ko Azare, ba dalilin da zai ce ba zai iya komawa ba. Wa zai tare masa hanya? Wa zai hana shi? Kawai ya sayar da gonar gado a can, ko ya sayar da kasansa na gida, ko ya halakar da trader ya sayar ta, ya zo ya maleji a nan, mu dan matsa masa, ya zauna shi ma, a yi ta yi tare. Ba shi da uzuri da zai rayu baya musulunci yadda ya kamata. Shi yasa akwai waɗansu illoli waɗanda suke samun musulmi wanda yake rayuwa a tsakankanin mushrikai ko tsakankanin kafirai. Akwai wasu illoli manya-manya da idan suka dabaibayi mutum, to ba zai mutu da addininsa ba. Daga ciki akwai ƙara musu yawa, ƙara musu kwarjini. Idan musulmai za su dinga zama a cikin mushrikai kafirai kuma ba sa iya yin addininsu, kun zauna a cikinsu ba masallaci, kun zauna a cikinsu ba kiran sallah, kun zauna a cikinsu babu sha'air na addini, ba sallama, babu azkar, ba makarantar islamiyya, ba mahadata al-Qur'ani, ba makarantun Qur'ani, ba tahfidhul Qur'an, ba program na yayin dalibai sun yi saukar Qur'ani, babu, kuna zaune haka ba komai na addini, ba zancen Ramadan ya kama, a sanar da Ramadan ya kama a garin, ba zancen yau ranar Idi ne a je Idi a garin, ba zancen yau ranar layya ce a yi layya a garin, babu. In kun zauna a cikinsu illa ta farko, kun ƙara musu yawa kenan, tunda ku ba ku da amfani a addinance, tunda ba ku yi wa addini amfani ba, to su kun musu amfani, kun ƙara musu yawa. Gari ne na kafirci, amma idan za a irga population har da ku, in za a ce mutum nawa ne a garin nan kuma garin kafirci ne, idan arna 70 ne kuku 20 ne, to za a ce mutum 90 ne har da ku a population. Da haka idan an tashi duk wani abu na hukuma, hukuncin ku za a yi musu, hukuncin su za a yi muku. To wannan illa ce babba. ba a yadda ba musulmi ya ƙara kauri wa jama'ar kafirai. Illa ta biyu, duk musulmin da zai zauna tsakankanin kafirai mushrikai, to sai ya rasa kishin addini. Kishin addini, addini yana da hakki na kai kishinsa. To idan mutum musulmi yana zaune tsakanin mushrikai da kafirai, ba zai kishin addinin ba, zai dinga ganin abubuwa na addini ba sa yiwuwa, ba zai damu ba, ba zai damu ba. Zai ga tabarruji, mata suna tabarruji babu hijabi, ba zai damu ba. Ana zinace-zinace, ba zai damu ba. Ana shaye-shayen giya, ba zai damu ba. Yau ba masallaci ma, bai dame shi ba. Ba a kiran sallah ma, bai dame shi ba. Ba da'awa, ba wa'azi, bai dame shi ba. Ba abin da yake gudana na addini, kuma baya jin ko haushi a zuciyarsa. Ka laysa wara'a zalika min al-imani habbatu kardali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce a bayan haka kuma ba imani. Ake ko a zuciyarka babu, ba imani. Duk wanda ya ga munkari ya kawar da hannunsa. In ya fi ƙarfinsa ya da harcensa, in ya fi ƙarfinsa ya da zuciyarsa, sai zama a zuciyar ma baka damu ba. Sai ce to bayan wannan kuma babu imani. Dai da ƙwayar zarra na imani babu. To kuma duk wanda ya zauna a garin kafirai ba yana jin matsuwa ba, yana da damar fita amma bai zaɓi ya fitan ba, to sai ka same shi da rashin kishin addini. Ba za ka iya taɓa raba shi da rashin kishin addini ba, saboda ai inda yana kishin addinin da bai zauna ba. So tsakaninsu akwai talazumi, akwai tilas. In dai ya zaɓi ya zauna, to baya kishin addini. Idan ko yana kishin addini, ba zai iya zama ba. Ba zai zama dukka biyu yana tare da su ba. A ce ya zaɓi ya zauna kuma yana kishin addini, ba za su haɗu ba. Don haka in ya zaɓi ya zauna a haka, lahiya-lahiya, to baya kishin addini, wannan kuma haɗari ne babba. Sannan illa ta uku, tasirantuwa da tarbiyyarsu. Duk musulmin da zai zauna tsakankanin kafirai da mushrikai, to ba za ka raba shi da tasirantuwa da bi'atsu ba. Societinsu, environment ɗinsu zai masa tasiri. Zai ɗauki al'adunsu, zai koyi ɗabi'unsu, wani abun ma na addininsu, haka zai ɗauka. Kwanan nan ina ganin wani video clip a Instagram, sai na ga a Turai ne, ba zan iya sanin wani wuri ba ne, France ne, America ne, ina ne ban sani ba. Amma dai wani ne yake tafiya da microphone a hannunsa, sai yake taron mutane. Wurin hada-hada ne kamar kasuwa haka kan hanya. Sai ya tari mutane, sai ya tambaye ka, kai musulmi ne? To kusan mutum biyar da ya tara dukkansu mata ne, kuma dukkan musulmai ne. Dukkansu mata ne, kuma dukkansu musulmai ne. Amma kowace tsirara ta fi. Tsirara, gashi babu rufi. Riga shimi, riga bacci, dantse a waje, kirji a waje, wando ko jeans ko skin tight, da faratu zaraza da jamfar ce. Amma in ya tambaye ta ce musulma ce, sai ta ce ni musulma ce. Za ki iya karanta mu wani abu na Alƙur'ani, sai ta karanta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين هكذا تكرمت كو فاتحة كو آية بقرة كو آية أعوذ كذا كو سورة كو إذا جاء كو يلل كل كو هكذا تذكرت
sai ya sake taron wata sai ita musulmaci ga jiki a bude ba za ka iya bambanta su da wanda ba musulmai ba so sun tasirantu da su kuma irin waɗannan wuraren da wani yake ban labari hatta masallaci wurin da ake sallah of course ana samun masallatai wurin da ake sallah masallaci akwai bangaren matan nan har sadakar hijabai ake kaiwa a lankaya akwai hijabai a lankaye na sadaka ba kuma tafiya za a yi da shi ba ba za ma su tafi da shi din ba dan ba abin da ake da shi sai sallah iya sallah ake da shi sallah kuma sai anan dan haka a masallacin yanda take nan rara tsarara haka in lokacin sallah yayi za ta je ta shiga masallacin bangaren mata ta dauki wannan hijabin ta saka sai ta yi sallah in ta gama ta cire shi ta lankaye ta tafi zabgarta abin har ya kai ga haka iya sallah ce ake sa mata hijabi haka suke rayuwarsu kun ga tasiri na environment tasiri ne na bi'a ya kawo haka so irin wannan ne sai kaga mutum baya kishin addini tunda gashi shi ma a jikinsa alama ce ta cewa babu alamomi na addini ta tare da shi babu kuma yana jin zuciyarsa fayau yana jin sa lafiya kalau to irin wannan musulunci wani irin musulunci wata shekara na taba sauka a Cairo a airport na Cairo sai gashi nan Cairo dai Egypt ne Misra ne kasar musulmai ce amma saboda tasiri na Yahudawa a wajen musamman irin airport ka zo na zo bariki sai ga sunan musulmai ne larabawa amma babu dan kwali babu hijabi sannan ga shagunan giya nan kata-kata a cikin airport kawai ka zo na zo baya rikice kawai kuma tasirin kafirai ne da mushrikai ga hotuna nan hotuna wasu iri na kwalewa na mata sun kwale sun sha giya sun kwale manya-manyan hotuna rafka-rafka ana tallan giya ga sunan su kuma rara wata da wando a cinya aka suke rayuwarsu to har sai ya zama baka kyamar gani har sai ya zama baka kyamar ji mutum ba zai gushe ba yana rayuwa irin wannan sai ya zama ba abin da zai gani ransa ya ɓaci wadan ya saba wa shari'a ba abin da zai ji ransa ya ɓaci wadan ya saba wa shari'a saboda bi'ar ta masa tasiri to al'amarin yana daga cikin wato illar zamantakewa da waɗanda ba musulmai ba gurɓacewar tarbiya ko a garuruwanmu yanzu a garuruwanmu da muke rayuwa idan gari ya girma aka ce a garin akwai wani yanki na waɗanda ba musulmai ba ne to tarbiyyar yankin ta sha bambam da tarbiyyar garin har ya zama duk wanda yake son tarbiyyar iyalansa sai ya kyamaci zuwa wajen ya je ya yi gida ko ya je ya zaunar da iyalansa wasu garuruwan har sai ya kai ga da zarar rana ta fadi in kai ir anguwar mu aka kalle ka gifta ta anguwar sai an sake daga kai an kalle ka me za ka yi anan saboda environment ne society ne na shan giya da neman mata da fitsara kuma waɗanda ba musulmai bane suka yi dominating wajen sai suka yi tasiri a wajen ba wai karuwai ne suka bude wajen ba ba gidan giya aka fara asasawa a wajen ba ba wani gida ne turawa suka gina a wajen yayi dalili ba a waɗanda ba musulmai ba su ne suke rayuwa a wajen shikenan sai rayuwa irin tasu tai tasiri a wajen duk garin da ya girma a garuruwan mun nan duk garin da ya girma yake da irin wannan anguwar abinda ke faruwa kenan to wannan kadai ya ishe ka misali ka fahimci cewa lallai haka ne illa ce babba mutum ya je ya samu kansa yana rayuwa a cikin waɗanda ba musulmai ba mushrikai kafirai ya maida cikin su nan ne wurin rayuwarsa akwai hadari sannan na hudu illa ta hudu kaunarsu kauna muddin mutum zai zauna a society na mushrikai da kafirai yana cikinsu kuma baya kishin addininsa kuma ya tasirantu da environment ɗinsu to ƙarshe ba za ka rasa shi kuma da kaunarsu ba sosai ma ba ka taɓa raba irin wannan mutumin da kaunarsu yana son su shi ya sa wasan har auratayya suke yi suna auratayya ko wanda ya samu kansa ya zama kamar da na yi bayani ɗazu dangantakarsa sama da ƙasa da gefe da gefensa wasu kafirai wasu musulmai to sai ka same shi yana ƙaunarsu yana son uwarsa kafira ko yana son yayarsa kafira ko yana son ɗansa kafiri kuma so sosai da ƙauna ta hananiya alhalin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kuma munai kar ku riki aduwwi maƙiyina wa aduwwakum kuma maƙiyinku awliya kar ku rike su a matsayin ababen ƙauna kar ku rike su masoya babu soyayya tsakanin musulmi da kafiri ba ba zaman lafiya ba babu soyayya a bambanta tsakanin rashin zaman lafiya da rashin soyayya zan iya kin ka mu zauna lafiya yo matan aure ma ai akan yi zaman aure ma akan yi haka da kiyayya kuma da zaman lafiya don haka babu kauna babu soyayya ko wani tisin kwabo kana ina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga da a tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Badar ga uba a tawagar kafirai kuma wani cikin sahabbai ya lallaba yayi kulikulun kubura da takwabinsa ya fille kan uban kuma akan idan dan dan yana gani aka fille kan ubansa dan yana cikin sahabbai tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uban kuma yana cikin kafirai tawagar mushrikai kuma Allah bai yadda zai yi imani ba aka kashe shi a kafirci a gaban dansa kuma dan bai ga laifin wanda ya kashe ubansa ba saboda bambancin addini bai irga wanda ya kashe ubansa cikin makiya ba ba a rawaito cewa gaba ta kullu tsakaninsu yana neman sa wanted ba magana ta kare abinda Allah yake so ne aka yi to kaga ƙarshen dangantaka da alaka kenan haifayya sannan kuma ƙarshen bana yin ka kenan a kashe ka ban damu ba ƙarshe kenan a bana yin ka don haka zamantakewan nan tana haifar da ƙauna da soyayya irin wacce Allah maɗaukakin sarki ya haramta Allah ya hana shi yasa ma bai ce kar ku riƙi kafirai masoya ba sai ce kar ku riki makiyana makiyanku ka rika tuna cewa makiyin Allah ne ka rika tuna cewa ya zagi Allah ka rika tuna ya cutar da Allah baya son Allah to me zaka yi da shi ji ko makiyin babanka ka gani ba ruwanka da shi makiyin jati makka ba ruwanka da shi balle makiyin mahalicinka to wannan sune irin illolin da za a iya samu idan aka biyewa zamantakewa a cikin kafirai mushrikai kuma zamantakewa irin wacce take hana yuwar addini nan muna magana akan zamantakewa irin wacce take hana yuwar addini saboda ita ce take haifar da irin wannan rayuwa ita take haifar da hijira kuma ita take sabba jihadi na yaki to idan kuwa haka ne ashe kar ka yi mamaki idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ruwana ba ni ba shi duk wanda ya zauna tsakanin mushrikai ba ni ba shi to ka dauka cewa magana ce mai girma kuma an yi ta da kakkausan lafazi kuma hadisi ne ingantacce kuma sannan ba wani zamani balle ka ce to ai zamanin yanzu wannan hadisan ai tun Tirmidhi ne to hadisi nawa kake so a karanta mu ba wani zamani haka addinin yake ko dai a tsaya a yi shi yadda yake ko a lalace Allah ba zai ba da uzuri ba kun ji ayar alqur'ani cewa ta yi mala'iku sun zo daukar ran wani makamancin wannan wanda ya biye da sunan rauni ya kiye addini kuma ya ki fita ya je da zai yi addini sun zo daukar ransa ya kawo wannan hanzari na rauni da rashin samun dama suka yi masa martani suka ce iya nan ne gari iya nan ne kasar Allah to babu yan uwanka kenan abokan rayuwarka musulmai kai ba addini ba zama a cikin kafirai ko mushrikai ba ko zama a cikin masu sako anguwa kake ta sako abokai kake da su na sako ma'aikata kake ta sako makaranta kake ta sako abokan hulɗa kake da su a kasuwa na sako zamantakewar ku ce ta sako ta sabawa Allah da gurɓacewar tarbiyya ba wai kafirai ne ko mushrikai ba musulmai ne masu sako da rashin tarbiyya wajibi ne akan ka nema akan ka mafita ka mutuwarka ta zo ka bar anguwar ka bar garin ka bar kasuwar ka bar ma'aikatar ka bar makarantar ka tsira da addininka ka tsira da addininka idan kuma ka ci gaba da wannan rayuwa za ka yi mutuwar munafukai ba ka yi shirin tsira da addini ba za ka kun ga ba iya zamantakewa tsakanin mushrikai da kafirai ba zamantakewa tsakanin masu sako ma ita ma idan mutum bai yi wa kansa qiyamul layl ba to za ta hana shi haduwa da Allah lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka rubuta mu cikin bayinka na kwarai kamar arzikin tsira da addinin mu ubangiji Allah muna roƙonka shirya mu kanmu da ƴaƴanmu da iyalanmu samarinmu da ƴan matanmu Allah duka kai musu arzikin su shirya abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu a cikin ladansa abinda ne kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu alaihi wasallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر الله وإليك السلام عليكم ورحمة الله